أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa sake hada mu a wannan yammaci na rana Asabar wanda ya daidai da 17 ga watan Shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma hudu ga watan hudu haka ne watan Abril miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka tsaya a cikin watan Ramadan har yanzu muna cikin sura ta 2 a bangaren lisani suratul Baqara wanda idan ba manta ba mun tsaya kan aya ta 106 za mu tashi kenan kan wannan aya ta 106 bayani ya gabata a ayoyin da suka gabata a darasinmu na ƙarshe irin tun daga aya ta 102 game da abin da ya shafi bayani akan sihiri da kuma irin bayanai da suka biyo baya har zuwa aya ta 103 da 104 da 105 da bayani duka ya gabata a cikin wannan ayoyi a cikin watan Ramadan sannan kuma za mu ci gaba da wannan karatu ne a duk ranar Asabar insha Allah da Ramadan ya kasance da kullun ya zamanto ana yi da goma ta ƙarshe ta zo aka tsaye da karatu yanzu kuma zan ci gaba da karatun kowace rana asabar kenan zai zamanto akwai karatu na abin da ya shafi alqur'ani mai girma fatan da muke ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fasarta daidai da kuma aiki da daidai kusa korai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya gafarta mana ya tsane shi daga cikin zakatanmu ba dai ni kenan malam kafara daga abin da ya shafi malam safin ayatin aw nusiha
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma nansakh min ayatin aw حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani bayan bayanan da muka gani a baya irin gwagwarmaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana game da abin da ya shafi yahudawa yanda aka yi gwagwarmaya da su da irin ni'imomi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu amma ƙarshe sai ka gani sun kafirce ma wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu to haka hai nan ayar da zan mu tashi a kanta ita ce aya da shida da wasu malamai suke cewa wannan wasu daga cikin yahudawa suke cewa wai mi ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau sai ya kawo ma sahabbai wannan aya kuma ya zo ya ce a yanzu an goge wannan aya an kawo da wannan aya an goge kaza an zo da kaza suke nuna cewa ai kamar abun babu wani doctor a cikin shi babu wani tabbaci a ciki yau ka kawo abu kuma ka ce a wasa aiki da wancan abun kuma yanzu a dawo a dauki wannan to shine ubangiji subhanahu wata'ala sai ya saukar da aya yake ce musu ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah yake cewa ai babu wata aya da zamu zamanto mun zo mun goge ta mun shafe ta ko kuma mun mantar da kai ita Allah yake face na'ti bi khairin minha face zamu zo da wanda tafi ta alkhairi a wajen lada da wajen aiki aw mithliha ko kuma kwatan kwacin ta a wajen samun lada da alkhairi wato duk lokacin da Al-Qur'ani ya sanko aka shahi wata aya zaka ga wannan ayar da aka shahi aka kawo wata mamayinta zaka samu waccan ayar in ma tana didi da wannan aya a wajen alkhairi in ma kuma tahita alkhairi tahita lada a tattare da ita to haka Allah subhanahu wata'ala da ya ambata musu wannan sai Allah yake cewa alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka yi sani ba cewa lalle Allah subhanahu wata'ala akan dukkan komi mai iko ne Allah yace alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ard shin wai baka yi ba sanin cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala mulkin samai da kasai duka mallaka shine Allah yace wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ai ba ku da wani koma bayan ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake shine waliyin ku shine majibincin lamarin ku wala nasir kuma shi wanda zai zama to shine mai taimaka muku shine mai agaza muku wannan a cikin sha'anin shari'ar musulunci akwai abin da ake ce mishi annasu wato shahe wani hukunci shahe hukunci a cikin shari'a yana zawwa kala uku shahe hukuncin wata aya a shahe ta kwata-kwata da ita da hukuncin nata an shahe su daga alqur'ani babu su ko kuma a wata aya zata zo an shahe hukuncin nata amma tilawarta tana nan cikin alqur'ani ana karanta ta ko kuma wata aya zata zamanto an shahe ta daga cikin alqur'ani amma hukuncin ta yana nan a cikin shari'a ta musulunci to wannan shine game da abin da ya shafi shahe aya a cikin alqur'ani ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ayoyi da yawa wanda suka sanko aka shahe su misali irin ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa ash-shaykhu wash-shayha idza zana ya farjimuhum al-batta nakalan min Allah namiji wanda yake da aure ko matar da take da aure idan suka yi alfasha ta zina Allah yace ajihi su wannan shine azaba daga wajen Ubangiji subhanahu wataala wannan da aya ce a cikin alqur'ani to daga baya sai aka zamanto an shahe wannan aya kwata-kwata daga cikin alqur'ani amma hukuncin dawa hukunci yana saboda dukkan mutumin da ya taba aure idan ya aikata alfasha ta zina me ya hukunci shi shine hukunci ajihi shi kaga nan an shahe aya amma tilawata an shahe ta kuma amma hukuncin ta yana da kuma irin ayoyi da Allah subhanahu wataala yake cewa daukana ibnu adam wajiyani min zahab lantaba lahumma salitan da dan adam yana da wato wari kace wata sahara ko wata korama wanda take ta zinare guda biyu a ce dukkan wannan saharar ta agada malam sidi dukkan zinare ne kuma naka ne da sai dan adam din nan yayi wurin cewa min ina ma a ce uku ce to wannan kuma sunna ce ta dan adam to wannan da aya ce a cikin alqur'ani sai aka shaheda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa za a sako aya kamar yau da dare kan da sani sai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce musu an shahe wannan aya to shine Allah yake ma nansakh min ayatin babu goge wata aya aunun siha ko kuma mu bantar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya Allah yake fati na'ati bi khairin minha bace sai mun zo da wanda ta fi ta alkhairi aw misliha ko kuma wanda take da alkhairi kwatan kwacin ta a wajen lada to wannan shahe kuma aya wanda zai zamanto an shahe tilawata amma hukuncin ta yana nan su ma akwai su misallan su jewa a cikin alqur'ani wata kuma zaka gani an shahe ta an shahe hukuncin nata gaba ɗaya an yi ta kamar babu ida kuma ubangiji subhanahu wataala ya mantar da annabi ya mantar da sahabbai wannan aya da yawa daga cikin sahabbai suke cewa ayar da za a zo a gayi musu idan aka shahe hukuncin ta da tilawata gaba ki ɗaya sai ka gani sun manta da ayar kwata-kwata babu kamar wanda ya harrace ta da suratul ahzab suratul ahzab mana lokacin da aka saukar da ita tahi suratul baqara yawa amma yanzu ka duba duka su adadin ta adadin ayoyin ta nawa ne to an shahe ayoyi da yawa to haka Allah subhanahu wataala yake abinda yake dama shi ya san abinda yake alkhairi shi ya san abinda yake dacewa da ku kuma ikon shi ne yayi wannan shi yasa yace alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir shin baka yi ba sanin cewa Allah subhanahu wataala game da dukkan wani abu mai iko ne akan wannan kai ne kake da abu wanda mallakarka ne to yanda kaga dama zaka yi ko ba haka nan ba wallahi masalul a'la kai ne kake da kiwon dabbobi kana kiwon wato abin da ya shafi ƙananan dabbobi awaki ko raguna yau kai baki sai ka dauko dabba guda biyu kace a yanka su wa zai ma magana ba wanda zai ma magana to ubangiji subhanahu wataala haka alqur'anin ci ya saukar da shi mu in bayan shi ne duniyar gabaki ɗaya tashi ce yanda yaga dama haka zai yi babu wanda zai iya ce mishi dan ni kai kaza to shine Allah subhanahu wataala yake ƙara bayyana mana yace kai alam ta'lam shin wai baka yi ba sanin annallaha lahu mulku samawati wal ard cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shike da mallakar samai da kasai da abin da ke cikin su gabaki daya. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, ai ba ku da koma bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wani wanda zan ku rike ya zamanto shine majibincin lamarin ku, ko kuma wani wanda zai zamanto muku wato shine wanda zai agaza muku, shine wanda zai taimaka muku a gobara da tashin alkiyama. Sannan malamai suka ce ayoyi na alqur'ani baka ce ba wannan ayat ta ni wannan ayat fa ce sai in kana da dalili wanda yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda alqur'ani jika magana waye, magana Allah kenan, baka fifita ba wata akan wata, sai dai in nassi ne annabi yace wannan ayat ta ni wata aya. Kamar yadda ya bayyana mana a cikin alqur'ani akwai aya kullum wanda ta fi kowace ayoyi, wata aya ce ayatul kursi, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Kaga ayatul kursiyu ita ce ayar da ta zamanto ta yi kowace aya, wani zai yi mana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Amma dukkan alqur'ani kowace aya magana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kara bayyanawa ya ce alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ard, shin wai baka yi ba sanin cewa lalle mallakar samai da kasai gabaki ɗaya mulki ne na Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ce wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, ai ba ku da wani koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala wanda zai zamanto ya ce shi zai jibanci lamarin ku gabaki daya, ko kuma wanda zai zo ya taimaka muku. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, ko kuma kuna nufin ne za ku ringa tambayar manzon ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su ila Musa min qabl, kamar yanda aka yi ta ma annabi Musa, wato gabanin ku aka tambaye annabi Musa. Allah ya ce to ku san da cewa wa man yatabaddal al-kufra bil iman, dukkan mutumin da yake canza yake masanya kafirci game da abin da yake masanta imani a game da abin da ya shafi kafirci, to faqad dalla sawa as-sabil, to hakika ya bace 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 wanda yake a tsakiyar hanya. Allah yake mana gargadi yake cewa am turiduna an tas'alu rasulakum, wai shin kuna so ne ku zo ku ringa tambaye wato abin da ya shafi manzanku, wanda kuma wannan ya faru ne lokacin da sahabbai suke yawan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, suke mushi tambaya, ai kai kai Yahudawa su ma suna zawa suna mushi tambayoyi, wani kuma idan ya zo tambayar da zai ba tambaya ba ce ta tsakani da Allah yana neman sani, a tambaya ce ta ta'annuti, tambaya ce ta neman kwakwaf, ta neman sai ka kure mutum ko kuma wani abu makamancin haka. Wato test, ka zo ka ringa jarraba mutum, kana neman kai dai ka samu wani abu wanda zaka zamanto ka dan samu cewa ya kasa ba da amsa. To haka mutane suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yawan tambaye shi. Fa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوها حين ينزل القرآن تبد لكم. وتو الله سبحانه وتعالى كتوا يا قوند بكي إيمان لا تسألوا عن أشياء kada ku ringa tambaya akan wasu abubuwa wanda lokacin da kuka tambayi wannan abin, in aka baku bayani akan wannan abin, aka baku amsa akan wannan abin, sai ya zamanto ya munana muku ya bata muku rai. Kamar yadda wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya rasulullah ina mahaifina yake, ya ce mahaifinka da mahaifina suna huda, to ka gani ne ko ma kuma ina bata rai, to wa kai ka, ka kai ka shayo ma kanka. To wani zai zo ya tambaye manzo Allah ya ce kaza, har wata rana sahabbai suka zo suke ta tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya zo ya hawo mimbari yace ku zo ku tambayi duk abin da kuke so, za a ba ku amsa. Anan Umar da ya lura cewa ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace, Umar ya koma yake ta tuba ga Allah subhanahu wataala, yake hana mutane har ya zamanto an hannu. To shine Allah subhanahu wataala yake wato kira ga mummunai, wai shin kuna so ne ku ringa tambaya, ku ringa yawaita tambayoyi kamar yanda wato mutanen Annabi Musa suka mishi tambaya? Daga cikin tambayoyin da suka mishi take mishi ne, arina Allah jaha ya Musa, mu yanzu so muke gwada mana Allah kiri da muzu, kiri kiri mu ga Allah. Lan nu'mina laka hatta nara Allah jaha, ba za mu yi imani da kai Annabi Musa har sai mun ga Allah. Ko kuma su tambaya Annabi Musa kaza, su tambaye shi kaza, su tambaye shi kaza. To tambaya a musulunci ba a hana ka ba tambaya, amma tambaya wanda za ta zamanto ta amfane ka. Yana daga cikin hadisin da ya tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin musulmi wanda yake mafi girma na wato abin da ya shahi laifi da ta'addanci, shine mutumin da yayi wata tambaya akan wani abu wanda da ba a haramta shi ba, a sababin tambayar shi aka haramta wannan abu. To kaga ni ai wannan ka ji yuma mutane, dan abun ba a haramta ba, amma ka zo kaka kana ta tambaya kaza kaza aka haramta. Kamar yadda wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzon Allah, yake cewa ya rasulullahi mutum ne ya gani iyalin shi da wani, ci in yayi magana yayi magana yana akan wani abu mummuna, in ya kyale shi ma dai abin da ya shahi mummuna. Bayan wannan magana sai aya ta dai ali ta su cewa in kana zargin matarka za ku yi li'ani, yin li'anin nan kuma in aka yi to kai da ita kuma shikenan, duk duniya din ita kadai ta rage mata ba kai saba karbe. To ka gani ai wani wani sabo shari'a ta zo. To shi yasa tambaya a cikin sha'anin musulunci ba a hana ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi yake cewa zaruni ma taraktu, ku kyale ni duk abin da na bar ku ku kyale. Musulunci ya gayi muku wani abu ya ce halal ne, ya gayi mana wani abu ya ce haramun ne, amma wani abu sai shiru. Annabi ya ce rahama ne, jin kai ne Allah ya bar mana. Yace yana daga cikin ababen da suka hallaka wanda suka zo gabanin mu shine kasratu masail, ko kasratu su'ali, yawan tambayoyin su, yawan tambaya ta zamanto ta sa sun hallaka, ta sun hallaka wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, da kuma sassaɓawa da suke wato abin da ya shafi game da abin da ya shafi annabawan su. Masala yake cewa fa idza amartukum bi amri, idan na umurce ku da wani umurni, manzo Allah yake to fa'atu minhu mastata'tu, ku zo da shi gurgudan iyawar. Mun gani a baya manzo Allah in ya umurce ka da abu, kawai abin nan ka zo da shi gurgudan iyawar. Banu Isra'ila da aka ce su yanka saniya ya huce ba gab a baya, suka ce a wata irin saniya ja shan tai mu shaniyu diyawa ne, wacce zan mu yanka? Sai karshe ya suka yi da suka sha wahala da kyan sun kusa ba su ga su samu yanda zasu yi su yanka su kon suka aikata. Me ya janyo su tambaya? Shari'ar musulunci aka ce kai kaza, kawai kai daidai yanda shari'ar musulunci wato ta umarce ka, idan kuma aka hane ka shi ma ya zamanto ka hannu daidai yanda shari'ar musulunci wato ta hana ka. Shine nan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wa man yatabaddala al-kufra bil iman, sani dukkan wanda yake sayan kafirci da imani, ya zamanto ka ba da imaninka an baka kafirci, ga kanan mutum ne musulmi mummuni dalilin wani abu na duniya, ka zo ka sarwantar da musuluncinka, ka sarwantar da imaninka, ka zamanto ka amshi wannan kafirci. Allah ya ce to san da cewa wannan kamar ya bace ne a tsakiyar hanya, kana kan hanya da zuwa aljanna kawai, yanzu kuma ka bar wannan hanya ka koma hanya wanda take ta wuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka. To shi yasa dukkan abin da ya shafi sha'anin addinin musulunci kai matukar kokarin cewa abinda aka ce maka kai ka zo da shi, kada ka yawaita tambayoyi. Tambayoyi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka hane shi tambayoyi, Allah Allah suke mutumin gida yanzu, saboda mutumin gida, mutumin kauye, mutumin kauye ai shi ba ciki ba yake da sahabbai. To ka san mutanen kauye kuma aka zo akwai abubuwa na kauyenci, daga nesa su ringa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To manzo Allah da ke mu'amalar shi kuma sai ya leda musu irin yanda suka zo. Wata rana wani ya zo daga cikin ƙauyawa, yanda ganin sai yana kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ya Muhammad,
manzo Allah ya ce mishi ha hadumma ya ce mishi ya ya ne yanda yazo aka meda mishi da wannan dan kare ya zamanto an wannan yake wani ba kauye yazo ya shaki manzo Allah daga baya yace ka bani daga dukiyar da Allah ya baka kalluwa manzan Allah manzo Allah ya ce to shikenan aje baitul mali a bashi kaga ba kauye shi sai a hankali to sahabbai so suke kauya ba su zo dan su yi wasu tambayoyin su dan su amfana kaga su dan su amfana ne amma suna tsoro kada su yi tambayar da zata zamanto ta baka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rai shi sa Abdullahi ibn Abbas yake cewa a duk tambayoyin da sahabbai suka ba manzon Allah yace ba su wuce ba tambaya 12 irin wanda ayoyi suka sauko shine zaka gani Allah yana ambatawa yas'alunaka anil shahril haram yas'alunaka anil khamr yas'alunaka anil yatama haka haka da kirga zaka gani kamar wajen 12 ne yace to wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce a saman kansa akwai tsuntsaye nutsuwa suke tsuntsuhe yazo ya hau kan shi ya tashi ba tare da ya dan yi buji ba na cewa ya tashi a nutsu suke mutane ne ko masu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka hadisi abu sai zamanto wato sun hanu ba su zamanto ba sun ketare wato abin da ya shafi iyaka to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana sai Allah yake cewa
وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
وَبَنِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكِيتِيوَا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ وَتَدَيَّنَ دَغَ cikin أَهْلِ الْكِتَابِ سُنَّة يَهُودَاوَ دَأَن مُشَمَّا أَبُوتَ دَتَاجِ اللَّهُ يَجِي سُنَا بُورُن وَتُ سَمَيَر دَكُ وَتُ بَايَا بَايَن كُنْيِ إِيمَانِ سُجُوَيَا كُسْمِيدَا كُتَاهُرِ غُورُن سُكَوَ حَكَنَن سَبُودَ مِينِ hasada min indi anfusi hasada ce daga wajen su ta yanda ku kun shiga musulunci kun zamanto mummune suna muku hasada da wannan suke so din yanda za a yi hanyar da za su nisa meda ku kafurai sai sun zamanto sun meda ku to Allah yace min ba'di ma tabayyana lahumul haq bayan gaskiya ta bayyana sun san cewa musuluncin nan annabin nan da aka aiko shine annabin gaskiya shine annabin ƙarshen zamani bayan sun sani wannan to saboda hasada ku mummune kun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke so su zamanto sun meda ku kuma ku mutu kun koma kafirai Allah yace to fa'fu wasfahu ku dau hakuri ku jure ku kauda kai Allah yace hatta yati Allahu bi amrihi har sai lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo da lamarin shi inna Allaha ala kulli shay'in qadir kusan da cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala game da dukkan komi ne iko ne akan komi Allah subhanahu wa ta'ala nan yana tsoratar da mummunai yana ma mummunai gargadi kada ya zamanto su bi hanya ta kafurai hanya ta ahlul kitabi ta yanda yake sanar da su irin kiyayya da adawa ta ciki da ta boye ta yanda kafurai suke ma mummunai shi za ta gani duk kafuri duk wani ba yahudi ba ta yanda za a yi ya zamanto ya yarda da kai face sai ka kafurce ma addinin da ka shigo addini shi sa can bayan mun gani Allah yace wa qalatil yahudu
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
kaga su yahudawa ba za su taba yarda da kai ba ba za su taba gamsuwa da kai ba hatta tantabi a milladau har sai ka huda yanzu ka dawo gace kai ma yanzu ka zama bakin ba yahudi to a lokacin zasu ce to yanzu ka zo zan mu yarda da kai amma duk yanda ake ciki in dai ba yahudi ne ba ta yanda za a yi yarda da kai ya san sarai cewa addinin ga addinin musulunci shine na gaskiya ya sani me ya hana shi wannan Allah ya ambata mana yace hasadan min indi anfusi saboda hasada ce kawai daga wajen su ai sun san gaskiya kamurai gabaki ne sun san gaskiya sun san cewa abun kaza shine gaskiya kawai wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa ulwa sun da saboda zalunci saboda dagin kai shi yasa suka zamanto sun musa wannan gaskiyar da ta bayyana gare su amma dai abin da yake mummuni abin da yake kanka sai kasancewa wannan mushrikai wannan kafirai makiyanka ne kada ka yarda ka bi su shi yasa zaka gani a irin wuraren mu kasashen mu kullun yanzu dokar da ake aiki da ita dokar su waje ce dokar su ce zaka gani duk lokacin da za a kawo wani kundi wani article wani kaza suna nema a sa in kuka kiya sai a koma daga gehe a ringa sanyawa a hankali duka kundin nan na sai an waye gari an samu gushi a cikin shari'ar musulunci saboda mi saboda ai banka taba ganin ba cewa ba yahudi yazo ya kawo tallau wani abin shi ba ce so yake kai ka aikata wannan abin shi ba yazo ya zama ka taba ga ba yahudi kuma yahudawa saboda hasadar su bisiyar da bisu kiran ka ma ka shiga addinin su saboda zamu gani can sun ce ai aljanna ta su ci huta ba ta su ba to saboda hasadar su ba za su bari ka shigo addinin su ba sai dai su zo kai addinin naka su batar da kai ka kama wata hanya ne can ta ban ta can ta daban sannan kuma ya zamanto su suna kan addinin su suna zaton cewa za su samu alkiyama za su samu aljanna a gobara na tashin alkiyama to duka wannan hasada ce nan ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana dan mu zamanto mun kiyaye halin wanda suke ahlul kitab sune yahudawa da nasarawa kada ya zamanto sun hujja mu daga abin da ya shafi sha'anin addinin musulunci saboda hasada wanda take dora su akan su zamanto sun musa wannan addini bayan ya tabbata gare su cewa shine gaskiya sai Allah ya ce fa'ku wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri to ku dau hakuri ku yi rangwame ku kauda kai har sai dai lokacin da lamarin ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan aya kuma ita kuma mansuha ce an shahida an shahidata da wata aya shine lokacin da Allah ya ce faqtulul faqatilul mushrikina haythu wa faqtulul mushrikina haythu wajadtum da a farkon musulunci ba a yi wa umarni a je a yi yaki to suna muku kaza sai Allah ya ce ku dau hakuri ku jure har sai lokacin da lamarin ubangiji subhanahu wataala ya zo to yanzu lamarin ubangiji ya zo na cewa ku je ku yaki su ku kira su shiga musuluncin wannan kina wannan aya ta zamanto an share abin da ya shafi hukuncin ta sai zamanto ana aiki da wannan wato aya sai Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir kusan da cewa lalle ubangiji subhanahu wataala mai iko ne game da dukkan wato komai sai Allah yake wa aqimus salata sannan didda suna zamantawa suna kokarin su hana ku wani aiki suna cutar da ku suna muku hasada to ku ringa ribantar irin wannan lokacin Allah sai yake fataitar da mu cewa mu ringa aikata aikin da zai amfane mu shi sai yace wa aqimus salata mu zo mu ringa tsira sallah saboda sun ana maka hasada kada ya zama to hasadan nan da ake maka ta sa ka ja da baya a ci gaba da aikata aikin alkhairinka kada ka ji tsoron mai zargin mai zargi kai ne kana zuwa masallacinka kana sallaka wani ya zamanto yana kashin ka kai kana zuwa kaza da kaza yana maka irin wani abu wanda zai yi jikurajen ka zuwa aikata aikin alkhairi a kada ka kula shi ci gaba da aikata aikin alkhairin nan Allah ya ce kuma wa atu zakata haka ku bada zakka dukiyar ku Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi ku sani da cewa wanda daya ba za ku ba ma karan kanku wani alkhairi ran ku ba za ta gabatar da wani alkhairi ba ce da yiduhu inda Allah ba ce sai kun same shi a wajen ubangiji subhanahu wataala dukkan abin da zaka aikata dukkan wani aiki da zaka aikata daidai da kwayar zarra na alkhairi wallahi sai ka same shi a wajen Allah subhanahu wataala abin da ake so shine kawai ya zamanto wannan aiki lokacin da zaka aikata shi kayi shi da ikhlasi kayi shi dan Allah kayi shi akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah ce zaka yi kai ta dan Allah zaka yi zakka kai ta dan Allah zaka aikata wani aiki na alkhairi ka aikata shi dan Allah kana neman sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wataala yaban wani kada ya sa ya zamanto ka rage ko ka kara a cikin aikinka haka kushewar mai kushewa kada ya zamanto ta sa ka rage ko ka kara a cikin aikinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daidai da gurgudan wato bari na dabino ko kwayar dabino ko dan dabino da zaka bada shi na sadaka ka yi shi dan Allah Allah zai karbe shi matakar wannan abin kai shi da dukiya wanda take ta halal saboda Ubangiji subhanahu wataala baya karbar abu sai wanda yake mene sai wanda yake halaliya sai wanda yake tsarkakeke to idan ka gabatar da wannan Ubangiji subhanahu wataala zai tattali wannan sadaka da ka bada zai tattali wannan abu kamar yanda wato wanda yake da doki idan ta aiwa mishi dai yake zuwa yana tattalata yana ma dan dokin nan wanka yana mishi kaza yana mishi kaza haka Ubangiji zai tattali wannan sadaka da ka gabatar har sai ka wayi gari ta koma kamar wato manyan manyan duwatsu a gobar ranar tashi alkiyama Ubangiji ya baka Ubangiji daga cikin karamci shi wai ba idan ka zo ka bada sadakar jikka guda ba zaka samu jikkarka a gobar ranar tashi alkiyama a sai dai zaman to ka samu kai investir ne a wuri wanda nan da nan riba take karuwa zaka zaman da farko kana bada jikkan nan ma nawa za ka kai da alhasanatu bi ashar amsalha za ka kai ta guda 10 kamar jikka 10 ne wannan garanti ne nan farko sannan daga lokacin gurgudan karin ikhlasin ka gurgudan yin ka dan Allah Allah gurgudan kuma abin da ya ga dama ya lullumka maka ita za iya lullumka maka ila zuwa har 700 kai ila aba'atin kaseera haka Ubangiji subhanahu wataala ya fani kinan kada ka rena shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka rena ka ganin cewa ka kaskanta wani abu wanda zaka bada shi na kyakkyawa ko mun karai kai manzo Allah ta yi hatta da makwabci makwabciya da makwabciya idan ta yi manku ta ƙara ruwa dan ta yi romo roman nan ta kai ma makwabciyarta ita ma ta samu roji ta dangwada ta ci to wannan kan gani irin yadda shari'a musulunci ta kwadaitar da mu shi sannan Ubangiji subhanahu wataala yace wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin kusani da daya babu wani aikin alkhairi da za ku gabatarwa kanku na sadaka ne na sada zumunta ne na sallah ne na azumi ne dukkan wani dangin aikin alkhairi da zaka aikata tajiduhu inda Allah zaka same shi a wajen Ubangiji subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai ce inna Allaha bima ta'maluna basir kusan da cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala masani ne game da dukkan abin da kuka kasance wato kuna aikatawa Allah subhanahu wataala ya tada mu sai Allah ya ce
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَنِجِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَجِيْشِوَا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وتيهودا وصبودا جيجي لكن سيدا رود سيدا برور سكذو سيدا سيوا أي لن يدخل الجنة أي با ميشيغا الجنة إلا من كان هودا سيوان دي كذن جيب يهودي كاجيس سوما أمشا نصارى سكذو أي سكتي باب واندزي شغا الجنة سيوان دي كذن جيب نصارى sai Allah ya ce tilka amaniyu ai wannan gurace-guracen su ne abinda suke guri ne to ku kun ce haka to hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjarku in har kun kasance da gaske kuke ai can baya sun ga abinda suka ce lan da masaran nawo illa ayyaman ma'duda Allah subhanahu wataala ya haƙaito mana suka ce wai ayyan wuta ba za ta shahe su ba sai ne kwanuka wanda suke kididdiga ku suka ce a kwanan 40 ne duka wuta za ta shahe su kwanan da aka yi bautar dan marabi to alƙawari kuka dauka da Allah to ku sani wai idan alƙawari kuka dauka da Allah Allah banto ne sai ya cika alƙawari to nan kuma sai suka zo suna ƙara bayyana maka cewa ba lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ai ba ta yanda za a yi wani ya shiga aljanna ku mummune kuna bin annabi sallallahu alaihi wasallam kun yi imani kaga hasadar dai tana nan go kun yi imani to ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi ko kuma wanda ya kasance ba nasari Allah ya ce tilka amaniyu wannan ai buracin su ne da suka kasance suna yi Allah ya ce kul gayi musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hatu burhanakum in kuntum salihin ku zo da hujjojinku in har kun kasance da gaske kuke babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi kuma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba nasari ku kawo hujja ai mu addini ma addinin hujja in kace kaza ka hujjarka addini qur'ani ko sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka hujja to me da maganarka da'awa ce kake ta wato da'awar baka ce da'awar baki ce kake Allah sai ya ce musu to bana ku san da cewa kwarai haka ne man aslama wajhahu lillahi dukkan mutumin da ya sallama huskarshi ya fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala wa huwa muhsin yana ne kyautata aikin shi to Allah yace falahu ajruhu inda rabbihi shike da sakamakon shi cikakke a wajen ubangijin shi wala khawfun alayhi babu tsoro a tattare da shi wala hum yahzanun haka babu bakin ciki a tattare da shi Allah yace musu to me shiga aljanna ba kowa bane hukunce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari to Allah yace guracen ku ne ku ka hujjanku amma wanda zai shiga aljanna ku saurara shine man aslama wajhahu lillah sai wanda ya fuskanci Allah sharadin shiga aljanna ka fuskanci ubangiji subhanahu wataala fuskantar Allah kuma ka biyo ta da me ka biyo ta da aiki managarci ka fuskanci Allah ka biyo da aiki wanda yake na kirki wa huwa muhsin Allah yace yana mai tantance mai kyautata aiki shi kyautata aiki kuma abu na farko shine ka yi shi da ikhlas wallahi ya ɗan uwa yi dan Allah abu ne mai yauni abu ne mai wahala abu ne wanda magabata in kaje tarihi su yanda suke gwagwarmaya game da niyyar su shin wannan abin sun yi dan Allah ko ba su yi ba Sufyan Sauri yake cewa babu abin da ya bashi wahala kamar yanda zai gyara abin da ya shahi niyyar shi ikhlasi shi yi dan Allah duk yanda kake ciki zaka gani wani lokaci wani abu ya zo maka na wato san abu wanda ka nema kai kamar ba dan Allah ba sanya boko yi dan wani to dole kai kana bincika kanka yau da gobe sahih da marici hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sahih da marici ka ringa bincika kanka sallar da nazo nayi nayi ta dan Allah ko kuma nayi ta ne dan a ce ina zawwa masallaci azumin da nake yi nafilar da nake yi sadakar da nake yi karatun da nake yi shin ina yi dan Allah ko kuma nayi ne dan a ce wani yana yin kaza ina daga cikin wanda za a fara ma azaba a farko a gobara na tashin alkiyama shine wa'ansu wanda suka aikata ayyuka ba dan Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya rasulullah mutum ne yazo ya aikata aiki yayi yaki dan daukaka kalmar la ilaha illallah dan kuma a yare shi shin wai ya samu lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ko kada ba zai samu ba wanda ya aikata aiki dan Allah dan daukaka kalmar la ilaha illallah shine zai samu lada wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da yake bada labari game da wasu wanda za a fara ma azaba a gobara ran tashin alkiyama yace daga ciki akwai wanda yake mai ƙarfi ya huta an yi yaki da shi dan a daga kalmar la ilaha illallah dan akai musulunci ya huta yayi wa'azi yayi kaza amma yayi ne ba dan Allah ba yayi ne dan a ce wani yana da ƙarfi na biyu shine mai dukiya ya ciyar ya ba ma miskinai ya taimaka ma talakawa duk inda ake neman taimako shi yana kaiwa amma yayi ne dan a ce wani yana yi wannan ɗaya daga cikin malamai yake ba mu labarin wani bawan Allah yazo an zo ana neman wani irin gudunmuwa ne na adaga wato wani aiki na addinin musulunci sai bawan Allah ya hudo shi kawo mu ibada limani jika goma to su kuma tsarin su duk lokacin da aka tattara abubuwa sai zaman to ana zawa ana bayyanawa ana bayyana sai aka zo ana cewa wani wani ya bada kaza wani wani ya bada kaza wani wani ya bada kaza aka zo aka ambata alaji wani ya bada jika goma can kawai ya kira yace yakum ku gani manzo a sa a cikin yankar wasu cikin radio kenan mene da za a sa kenan zai kara zai bada abu ne yawa to ka duba ka gani wallahi wani bawan Allah malami yake ba mu labarin wani yace akwai wani shi kuma ya an zo ana nema a taimaka a bada wani abu yace a shi ba ya bada sadaka ba ya ka an jariya to ka duba wannan karara ya nuna maka ba dan Allah ba to yana daga cikin irin waɗanda za a fara ma azaba a gobe ranar tashin alkiyama na uku shine makaranci wanda yake da karatu ya karanta alqur'ani ya karantar da alqur'ani yana da ilimi ya karantar da ilimi yayi wa'azi yayi nasiha yayi kaza amma yayi ba dan Allah ba yayi ne dan a ce wani yana da ilimi yayi ne dan a ce wani yana da qur'ani yayi ne dan a ce wani kaza shi ma za Allah subhanahu wata'ala zai ce kai ne ba dan Allah ba dan a ce wani kuma faqal qila a duniya an ce kai shikenan baka da laya to ka duba ka gani irin hadarin aiki wanda yake wato ba dan Allah shi yasa nan Allah sai ya kawo maka yace wa huwa muhsin abu na farko shine ka tantance aikin ka ga yi shi dan Allah subhanahu wataala abu na biyu kuma shine ka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka aikata aiki wanda ba kan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanti shi aka turo mana ya koya mana aiki in Allah ya so sai ya turo annabi ya ce kowa ya je bauta wa Allah ai Allah bai ba haka to Allah sai ya turo muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi zan ku kai misalin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar misalin mutumi ya zo ya ce muku wa akwai wani waje ana walima wani ya shigo nan daga kofa ya zo mana ustaza Aqid ya ce mana ana walima kawai yana cewa ana walima sai muka huta kowa ya bi wani ina za ka zani inda ake walima wani ya bi ka kai kuma ka bar wanda ya kama labarin ina ne ake walima wallahi ban sani ba an ce mun dai ana walima na tsaye nema to misalin aiko manzon Allah da mu to malakin yana nan sai muka zo muka ce malakin ina ake walima yace duk wanda yake so ya je inda ake wannan ceremony ake wannan walimai ya biyo ni zan kai shi to haka manzon Allah yake manzon Allah ya zo ya ce mana Allah ya aiko shi kuma duk wanda ya bi shi yana da aljanna mun ce muna san aljannan nan wa zan mu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kana san aljanna kuma he kake kace ga wa kai haka zaka nene da kuma ka bar wanda ya san aljanna a ka san baka samu ba to Allah subhanahu wataala ya kare shine dai a kurbuye lalla mu sai kan wannan aya ga lokaci ya dani Allah subhanahu wataala yake cewa kware abin da yake shine man aslama wajhahu lillahi dukkan mutumin da ya sallama huskar shi ga Allah ya sallama dukkan lamarin shi ga Ubangiji subhanahu wataala wa huwa muhsin yana mai kyautata ayyukan shi Allah ya ce falahu wa ajruhu inda rabbi na gare shi sakayye shi a gobe ranar tashin alkiyama wajen Ubangiji shi wala khawfun alaihim fadal tsoro a tattare da su a gobe ranar tashin alkiyama wala hum yahzanun haka a lokacin da suka zo mutuwa ba za su yi ba bakin ciki saboda sun san abinda za su iske na alkhairi sun san abinda za su iske na sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wataala lalla mu tsaya anan abinda muka faki dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين